sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 21 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamun sai su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya haka kuma ana iya samun alfa radio na kuma sun dake kasar Ghana. Masu na'uran kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da haka barkamu saruwa da ku yau Litini 29 ga watan Janairu na shekarar 2018 Ladan Ibrahim Ayone daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai soro da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu mai kwansa Hafsat ba mu kanin labarai.
Sojojin Afghanistan gora 11 aka kashe kana wasu guda 16 suka raunana a wani hari da aka kai kan makarantar koyon aikin soja dake Kabul a safiyar yau Litinin. Gaggan wakilan kasuwanci daga kasashen Canada, Mexico da Amurka za su bada bayani a yau Litinin akan sake tattaunawar da za a yi na matsayar da suka cimma akan yunkurin sake farfado da yarjejeniyar inganta harkokin ciniki ta NAFTA. A yayin da kuma waɗanda ke da masaniya kan lamarin suka ce za su karkare batun. Yau ɗan kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya na ziyarar nan birnin Washington don tattaunawar da za su yi da shugaba Donald Trump a wani zamancin abincin rana yayin da kuma suke gudanar da bincike kan wasu na'urori da aka ce wasu sassani na makamai masu linzami mallakar ƙasar Iran.
Kuma da lakanin labaran kenan a cikin shirin za ku cewa wasu mutane da ba san ko su wane ne ba sun kashe shanu 73 kana sun yi wa wasu 18 launi yayin da mutane biyu suka bata a garin Kadarko.
Wasu miyagun sun shigo gugansu wanda yake Yamadaga village a karkashin Kadarko development area yana nufin birnin suka zo suka bude wuta akan shanayen wajen da suke kwance. Wannan ya yi sanadin mutuwan wajen shanayen wajen 73.
A jamhuriyar Nijar ko hukumar zaben kasar ce ta gudanar da wani taron wayar da kan jama'a akan sabbin sauye-sauyen da aka yi wa tsarin zaben kasar.
Akwai ɗan kurakurai da aka samu a ciki. Kurakurai nan da aka gani kuma PCB Lahi aiki ne wanda Organisation International de la Francophonie NDI da suka tsaya suka yi bincike suka lalle akwai kurakurai.
Haa kuma muna da rahoto akan tattaunawar da za a fara tsakanin gwamnatin tarayya da kungiyar kwadago game da sabon tsarin albashi. Sai Yusuf Aliyu Harande da zai shigo da shirinsa na ilmi garkuwar ɗan adam amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin Afghanistan guda 11 ne aka kashe kana wasu guda 16 suka raunana a wani hari da aka kai kan makarantar koyon aikin soja dake Kabul a safiyar yau Litinin. A cewar Daulat Waziri mai magana da yawun ma'aikatar tsaron kasar, ƴan kunar bakin wake guda 5 ne suka kai harin. Bi daga cikin su sun tada nakiyoyin su ne a daidai kofar shiga makarantar. Sauran ukun kuma suka yi kokarin shiga amma rundunar sojojin Afghanistan sun harbe 2 tare da kama guda. Tuni kungiyar IS ta bayyana cewa ita ke da alhakin kai wannan harin ta kafar watsa labaranta ta Amaq. Wannan harin ya zo ne a lokacin da kasar ke juyayin wani harin da aka kai a ƙarshen satin da ya gabata wanda ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da 100 ciki har da 'yan sanda da dama. Daukacin kasar duk ta yi zaman makoki a jiya Lahadi yayin da kuma shugaban kasar Ashraf Ghani ya bayyana yau Litinin ma ta zama ranar hutu saboda a samu damar taimakawa waɗanda harin ya rutsa da su.
Gaggan wakilan kasuwanci daga kasashen Canada, Mexico da Amurka za su ba da bayani a yau Litinin akan sake tattaunawar da za a yi a matsayin da suka cimma kan yunkurin sake farfado da yarjejeniyar inganta harkokin ciniki na NAFTA. A yayin da kuma waɗanda ke da masaniya a kan lamarin suka ce karkare batun zai iya kaiwa har gaba ga watan Maris wanda shine lokacin da aka kayyade. Kasashen guda uku sun yi kokarin kammala tattaunawar a ƙarshen shekarar 2017 amma abin bai yiwu ba saboda suna kokarin cimma matsaya ɗaya akan abubuwa da dama. Amurka na son a ƙarda sanannan da ake da wato saɓanin ra'ayi a kansu a yarjejeniyar da kuma ƙara yawan kaso Amurka a cikin masana'antun ƙera motoci ta kuma ba da shawarar wani tsari da zai kawo ƙarshen yarjejeniyar cinikayya bayan shekaru biyar sai dai idan duka ƙasashen uku sun amince da a ci gaba da tafiyar da hakan.
Yau 'yan kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya na ziyarar nan birnin Washington don tattaunawar da za su yi da shugaba Donald Trump a wani zaman cin abincin rana, yayin da kuma suke gudanar da bincike akan wasu na'urori da aka ce wasu sassa ne na makamai masu linzami mallakar ƙasar Iran. Wakilan za su je wani barikin soja da ke nan Washington don ganin waɗannan makaman da jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ne ke hali ta gabatar game neman labarai tun cikin watan Disamban da ta gabata. A lokacin Ms. Haley ta ce waɗannan kayan na nuna cewa ko shakka babu Iran ce take ba da irin waɗannan makamai ga mayakan 'yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A yau Litinin, an kwashe kusan mutane 1,500 bayan da rafin Seine da ke birnin Paris ya tumbatsa ya karu da takun mita 4 sama da yadda zurfinsa yake, bayan da aka yi ta tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya a cikin watan nan na Janairu. Ruwan saman har ila yau ya haifar da barna a sama da garuruwa 240 waɗanda ke gabar kogin. Ruwan ya karu ne da yawan mita 5.84 akan ma'aunin Australis, sama da abin da aka yi hasashe a makon da ya gabata, wanda ya kuma ya gaza yawan mita 8.62 da aka gani a shekarar 1910. Ana sa ran wannan karuwan da rafin na Seine ya yi zai ci gaba da zama haka a baki ɗayan yinin yau Litini, amma kuma ana sa ran zai sauka zuwa gobe Talata, yayin da kuma mahukunta ke cewa za a kwashe makonni da dama kafin a share dattin da ruwan ya bari a babban birnin ƙasar ta Faransa. Sanadiyar wannan bala'i an rufe wasu hanyoyi a birnin na Paris, aka kuma dakatar da zirga-zirgar kwale-kwale da ke zirga-zirga a rafin.
Ƙasar India ta yi hasashen cewa tattalin arzikinta zai ƙare da maki 7.5 a wannan shekara, wanda hakan zai ba ta damar komawa kan matsayinta na ƙasa mai tattalin arziki da ya fi bunƙasa cikin gaggawa a duniya. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da ƙasar ta India take ƙoƙarin kakkaɓe tasirin da soke kuɗaɗen takardu da ta yi, da kuma wasu sauye-sauye da ta samar a fannin karɓan kuɗaɗen haraji. Wannan hasashe da India ta yi, wacce ita ce ƙasa ta uku mafi girman tattalin arziki a yankin Asiya, ya yi daidai da hasashen da Babban Bankin Duniya da Asusun Bada Lamuni na Duniya, wato IMF, suka yi.
Duniya ke nan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, bari mu buɗe taskar rahotannin da rahoton kashe shanu 73 da ɓacewar mutane 2 a garin Kadarkon jihar Nasarawa, inda 'yan sanda suka ce suna nan suna iya bakin ƙoƙarinsu ganin sai sun gano waɗanda suka aikata wannan aika-aikan. Ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta ce tana kan binciken 'yan bindigan da suka kai hari a kan Rugan Fulani suka kashe shanu 73 a yankin Kadarko da ke makwabtaka da jihar Benue. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ASP Kennedy Idris ya mun ƙarin bayani kan lamarin.
Jiya ran 28 da watan da mun samu wani kamfe da shi Malam Sali Abdullahi ya kawo mana, ya ce ƙarfe 6:30 na safe wasu miyagu sun shigo rugansu wanda yake Yamadaga village a ƙarƙashin Kadarko development area yana nufin government, suka zo suka bude wuta a kan shanaye wajen da suke kwance. Wannan ya yi sanadin mutuwan wajen shanaye wajen 73-18 suka samu rauni. Bisa ga kamfanin ya ce yaransu wajen guda 6 ba a san inda suke ba. Ya dai mun samu muka je da shi mai girma kwamishinan ɗan sanda na jihar Nasarawa, bayan da ya samu ya yi mitin da ainihin mutane da abin ya shafa a nan headquarters da rana ya barbade su kada a da reprisal attack aka din nan din yamma mun fara mun shiga ainihin kawai muka je muka duba abun sun yara guda shidan da ga gani ga guda kudu sun samu sun dawo to ai yanzu da ina magana da ke dai ba san ina ne the remaining two people suke
wato dai yara biyu dai har yanzu ba same su a takaice dai ba ku kama kowa ba yanzu a yanzu dai kenan
yanzu dai an fara bincike dai ba samu an kama
Shugaban kungiyar Miyetti Allah jahar Nasarawa Alhaji Muhammad Usaini ya tabbatar min da aukuwar lamarin inda ya buƙaci hukumomi su bankaɗo waɗanda suka aikata ta'asar su kuma hukunta su.
Abin da ya faru a Kadarko a gaskiya bakin ciki ne. To shine jiya da kaina ni shugaban Miyetti Allah muka naje wurin kuma yan sanda har commissioner of police da area commander duk kowa ya je wurin ya gani ya tabbatar cewa ga abin da ya faru. To Fulani ma da suka fusata suka ɗibo waɗansu shanukan su motoci guda biyu wanda aka kashe mushe suka zo suka nuna ma mai martaba sarkin lafiya abin da nayi na gaya masu al'umma Fulani mu su zama masu bin doka da oda kada su ce za su je su yi wani rama ko kuma insha Allah nayi magana shi da gwamnatin jihar Nasarawa su duba taimaka ma waɗannan abin da wannan abin ya shafa kuma muna kira da jami'an tsaro su ɗau mataki su ga cewa waɗannan wanda suka yi wannan aiki
A bangare guda kuwa shugaban kungiyar kabilar TV a jihar Nasarawa Bernard Gina yace ba shi da masaniyar waɗanda suka kai harin kasancewar rigar na kan iyakar jihar Nasarawa da Benue ne.
Suma a kadar ko su kan bi ne bindigogi suna nan suna na harabin karan bindigogi a cikin daji din ta can kan wurin boda na Benue inda akwai sakanin Nasarawa da Benue. To dole tunda wannan abin ya faru a daji zira da mu yi amce ga wanda ya ji ya
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Daga batun mutuwan shanu sai na samar da ingantaccen zaɓe a jamhuriyar Nijar inda hukumar zaɓen ƙasar ta gabatar da wato ta gudanar da wasu sauye-sauye. Domin haka ne ta gana da wasu al'ummomi domin ta sanar da su waɗannan gyare-gyaren ga kuma ta marabaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Waye kan al'umma musamman 'yan siyasa da ƙungiyoyin hararen hula kan sababbin canje-canjen da aka samu a kundin zaɓe da na tsarin mulki na ƙasa shine makasudin babban zaman da hukumar zaɓe mai zaman kanta wato seni tare da tallafin ƙungiyar nan ta Central Africa Oguta suka shirya. Isa Bukari shine wakilin hukumar zaɓe mai zaman kanta wato seni ya yi bayani kan dalilan zaman wannan taro.
Lokacin da aka yi election kinan na 2016 to akwai 'yan kurakurai da aka samu a ciki. Kurakurai nan da aka gani kuma PCB lai aiki ne wanda Organisation International La Francophonie NDI da suka tsaya suka yi bincike su ga lalle akwai kurakurai. Kuma kurakurai nan da aka gansu sai da aka tattauna da kowane party politique majority opposition da su ce civil duka an yi zance da su. Su ma sun tabbatar da lalle kurakurai nan akwai su. Ana son wata kenan a yi election wanda kowa hankalin shi kwance wannan kundayen sai an nemi a musu gyaran huska. A gyaran huska da aka gani sai an je ga a cikin constitution tunda kun san ita wannan doka ce ta ƙasa gaba ɗaya ita ce kamata a fara gyarawa. An ka gyara ta a lokacin nan kuma sai a komo kwadda electoral shi ma a mashi gyaran. To a cikin gyaran dai misali abu ne wanda ya shahi lokaci dele in ji Nasarawa. To akwai delaykin wanda ake badawa kamar yanzu aka ce za a aika takardu daga wajen gubernura zuwa wato kenan minister de l'interieur ko daga wajen minister de l'interieur zuwa cour constitutionnel. To wannan wurin su ne a gani akwai kurakurai sosai an ana son wato kenan abu ya haske sai an gyara wannan abu. To su ne aka gyara
sabbin sauye-sauyen dai sun hada da tsari na register da hoto ko me ke dalilin yin hakan
kenan da abin da ake son a samu sunanka da sunan babanka da inda aka yi haka da kuma hotonka. To duk anan surplus za a zo a iske can daji ko minikinka anan za ka zamna a ɗauki hotonka a yi komi da komi a cikin wannan kin. Wannan takardar ita ake ce ma carte d'électeur biometrique ta computer ba. To wannan an mutum ba yi da ita PCB layi bai zuwa gobe a ce a yi zaɓe. Ko me yasa aka sa wannan takardar saboda duk 'yan party politique 'yan ƙasa gaba da sun ce an dai ana son a kiyaye wannan wato kenan furatkin da aka gani sosai sai an yi wannan aiki.
Sadat Iliya dan Malam wani dan kungiyar horo hula a nan da magaran yace sun gamsu da gyare-gyaren da aka yi a kundayen hakan ne kuma zai sa a kauce ma dukan wasu matsaloli a lokacin zabe.
A takaice gaskiya mun karu tunda mun gano duka guraben gyare-gyaren da aka yi a nan cikin wannan kundin tsarin mulki. Muna fatan za mu ci gaba da waye ma jama'a kai tunda mu dukan mu wakilai ne da mu kungiyoyin horar hula da jami'in siyasa wanda suke nan dukan mu aikin jama'a ne muke yi
da Yabo Musa wani dan siyasa yace za su waye kan al'ummar su
za mu je mu ƙara waye ma talakawa kai bisa abin da kundin ƙasa ya kumsa kuma da dokokin da dokar zabe ta shinhuda a ciki kuma an samu hallo kuskurima da sabon abubuwa wanda a cikin kundi na zabe na yan kasa hallo an samu sauyi-sauyi da yawa.
Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
To daga Niger za mu sake komawa Najeriya inda kungiyar kwadagon Najeriya yanzu aka ta amince ta tauna da gwamnatin tarayya kamar yadda shugaban kungiyar Ayuba Yaba ya shedawa Hassan Maina Kaina a tattaunawa da suka yi dazuwa ofishin kungiyar yan kwadagon inda aka kwana.
Kamar yadda ka faɗa ba wai ƙarin albashi bane a'a biyan mafi ƙanƙantan albashi ne wato abinda a turanci ake cewa minimum wage dama doka ta tanada cewa bayan kowane shekara biyar dole ne a zo a duba bisa ga hawan kayayyakin masarufi bisa ga abinda ake kira inflation dole ne a zo a duba abinda ake biyan ma'aikaci mafi ƙaranci ko wannan abinda ake biyan shi ya isa ya television da shi da iyalansa so kamar yadda ka faɗa dama can in ka tuna a ƙarshen shekaran da ya wuce mun yi abin da ake kira demand wato mun rubuta ma gwamnati akan cewa to lallai fa lokacin yayi da za a duba batun wannan ƙarancin albashi da kuma ƙarancin pension wanda dama abu ne wanda yake cikin kundin tsarin dokar mulki wato constitution kenan so bisa ga wannan nema da muka yi mun nema dama daga 2018 a mai da shi 56,000 kuma dalilin mu shine a lokacin da aka yadda akan 2018 din nan ya kama ne in ka canja shi zai baka dala 110 a yau ko 2018 din nan yana ƙasa da dala 56 so abinda ma muka nema in ka duba muna so ne a dawo da darajar 2018 ba wani abu ne wanda ya taka kara ya karya ba kuma muna ganin cewa in aka yi wannan to lallai bisa ga hawan farashin abinci da sauran abubuwa da suka gudana a shekaru biyar da suka wuce to lallai za a iya tallafa ma ma'aikaci da kuma mai karɓan fensho na fensho kuma dama dokan tsarin mulki ya ce kowane shekara biyar ko kuma idan an ƙarin albashi to dole ne su ma a duba domin kasuwa ɗaya muke tafiya da su kuma su ne ma ya kamata a duba harkansu yanzu da yake sun riga sun ba da ƙarfinsu mu aiki ma gwamnati ko kuma mu aiki ma ƙasa. So a halin da ake ciki yanzu a kwamitin nan shugaban kasa ya riga ya kaddamar da shi kuma ana aiki na'in da na'in abinda dama muke kokari mu yi shine a samu a gama a cikin lokaci kuma a ga cewa lallai an yadda an samu jejjeriya akan nawa ne ƙarin da za a yi domin ka san an gama sai ya je kuma National Assembly domin ya zama doka so wannan shine ake kai yanzu ana kan aiki kuma muna kokarin mu bada goyen bayan mu domin mu ga yadda za a gama a cikin lokaci kaɗan.
To wani lokacin a gwamnatance in an kafa kwamiti yakan ɗauki lokaci har ma a manta da abin wani kira za ka yi waɗanda aka ɗora musu alhakin wannan kwamitin dangane da gaggauta aiwatar da wannan nauyin da aka ɗora musu.
Ai kwamitin ba wai wani ne daban ba muna ciki muna da mutum takwas gwamnati tana da mutum takwas su kuma yan kasuwa ko kuma abin da muke kira NECA masu zaman kansu su ma suna da mutane takwas. So wannan kwamiti din da chairperson watan wanda take mai kujera kenan so wannan tattaunawa tsakanin mu ne domin abin da gwamnati take nema shine a gama muhawara akai kuma a samu rajejeniya a tura domin a samu cin gaban shi so dukkan dai wayannan mutanen da na gaya maka kowa yana kokarin ya ga cewa lallai an samu an gama wannan abin a cikin lokaci.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu na agogowa ce karfe 10 na safe da minti 19 ga kuma shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewar al'ummar Najeriya na ci gaba da kokawa dangane da yadda tabarbarewar ilimi a kasar ke sake daukan sabon salo. Idan aka yi la'akari da yadda matsalar yajin aikin malaman makarantun gaba da sakandare ke yi a kasar, shin wace irin rawa hakan yake takawa wajen koma bayan bangaren ilimi a kasar? Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Nasiru Adamu El-Hikaya, ya samu zantawa da Farfesa Muhammad Mustafa Gwadabe na sashen tarihi a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, wanda ya mana ƙarin haske dangane da wasu kaɗan daga cikin dalilan da suke tursasa musu shiga yajin aiki, ba cikin son ransu ba, balle uwa uba ɗalibai da ma iyayensu.
Kan waɗansu mukan ja kunne saboda ita rayuwar nan ya zamo sai an ciza wani lokaci kuma an dan saki, saboda duk abin da mutum zai yi kamata ya duba cewa yana ne don kishi ba yana ne don barna ba. To wasu lokuta an hangi cewa waɗansu abubuwan akan yi su ne saboda wani jan hankali daban, mukan ce a wannan gaskiya bai kamata ba, ba shi da mahimmanci, don wani abin an yi za ka ga ya cutar da kowane ɓangare ne, ya cutar da su kansu masu karatun, ya cutar da malaman, kuma ya cutar da shi ainihin harkar aikin ta malanta ɗin. To aka samu irin wannan akan yi jakunne cewa a kamata ya yi tunani kar a yi hanzarin ɗaukan wani irin hukunci wanda ba shi zai taimaka ba.
A takaice, ku malaman jami'a me yake damun ku ne? Yawanci abun ya zama kamar al'ada, zai wuya a kai wasu watanni ko shekara ba tare da an yi yajin aikin malaman jami'o'i ba a Najeriya.
Wato Malam Nasiru, abin da yake faruwa shine in ka duba ba ma wai yajin aiki ne malaman makaranta ba, wato gaba ɗaya yanayin yadda ake tafi da al'amura a Najeriya wani lokaci za ka ga abin takaici ne. Amma muka tsaya ga makaranta kawai, sai ka ga cewa wato duk wanda yake jami'o'i na ƙasar nan ya san cewa wato akwai abubuwa da yawa da zama dai kawai ake saboda ya zama dole a yi rayuwa. Mu da muke aiki a wajen ya zama to aikinmu ne, jininmu ne, tsokonmu ne, dole ne, babu yadda za mu. Amma akwai abubuwa da yawa wanda suke ana ji ana gani babu shi, ba kuma wai ba za a iya samarwa ba ne. A'a, ba a ga damar a samar ba ne. Wani lokaci za ka ga laifuffukan ba wai ma daga gwamnati ba ne, har daga gare mu wanda suke shugabancin makarantu, za ka ga akwai wannan abin a jikinmu. To kai malamin makaranta kana zaune kana koyar da yara, amma wato wajen library na kama da yara za ka ba da aiki su je su yi, babu shi. Wajen da zai zamanto yara za su samu sai wata dama kara samun wani kwazo nasu na kansu, duk baya ba, kamar laboratory, kamar ajujuwan yara da suke karatu, kamar makwancin yara, kamar wajen da yara suke zagawa bayan gida da sauransu, kamar wajen da ya kamata yara su rinka dan wasa na motsa jininsu, kamar wajen da ya kamata yara su rinka abubuwa ne na dan rayuwa ko ƴan kalle-kalle ko wani abu, komai za ka gan shi babu tsari, ba a damu da shi ba. Gwamnatin nan bisa ƙa'ida ta duniya an ce akwai wani kaso da ya kamata ake ajiyewa ɓangaren ilimi, gwamnati ba su damu ba, ba ta yi. Me yasa ba sa yi? Yawanci ƴaƴansu ba sa wannan waje. Abin da zai baka takaici shine cewa sukan ɗauki yaransu su kai su wasu ƙasashen da yanayin koyarwa da abubuwan da ake koyarwa bai kai na yadda yake a nan ba. Yaro zai je waje ya dawo, amma za ka ga cewa da abin da ya koya in ya dawo ya bambanta da yanayin da muka samu kanmu a ciki na wannan. To harkar aiki ma za ta yi mishi wahala a nan. Yawanci yaran su dawo ba sa zama. To abin da yake jawo yawan tashin hankali da yajin aiki da kake gina faruwa, wato rukun sakai na kashi da ake harkar ilimi, ba wanda ya damu da shi. Bayan kuma ilimin nan ba abin da ya fi shi mahimmanci, saboda ba ka gina al'umma in babu ilimi. So a takaice, in ka duba abin da yake jawo tashin hankali shine wato rashin kulawa. Kuma ba za ka fahimci wani abu ba. Yawancin mutane sukan ɗauka cewa wato yajin aiki kawai ɗalibai yakan shafa. Wallahi tallahi ma Nasiru, mu kan malaman yana shafar mu. Yanzu akwai da yawa daga cikin da malaman kashi-kashi ne. Akwai wanda suke na ƙasa ne, suna makaranta suna karatu har yanzu, su kansu an je yajin aiki ai yana shafar su, karatunsu yana tsayawa, shafar tasu ma wato ya fi tutarwa, saboda sukan zamanto malalata. Na farko zai zamanto karatun ma da za su dan su koyar ba za su iya yi ba, na biyu karatun da za su dan su ci da kansu gaba ba za su iya ba, kaga an sake ci baya kenan gaba. To wato waɗannan abubuwan su ne sukan jawo kaga malaman makaranta a kowane lokaci sukan ce gwara ma a tsayi da aiki. In an tsayi da aikin, mutan gari su san cewa fa gafi abin da yake faruwa. In sun san abin da yake faruwa, wanda suke kusanci da gwamnati ko kuma wanda suke cin gwamnati su yi la'akari san abin da ya kamata a yi.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji ci gaban wannan shirin. Muna miƙa godiya ta musamman ga bakon namu Farfesa Muhammad Mustafa Gwadabe na sashin tarihi a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, sai kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, da wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don mozammikewa
kai. Ah Yusuf, yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Sakon farko ya fito ne daga Mahmud Saliu Kauran na Moda Zamfara, wanda ce muna kira ga hukumomi da ke yaƙi da almundahana a Najeriya, EFCC kenan da ICPC, da su garzaye zuwa kwalejin gwamnatin tarayya ta kimiyya da ƙere-ƙere, wato Federal Polytechnic Kauran na Moda, domin bincikar tsofaffin shugabannin kwalejin da aka dakatar daga mukamansu la'akari da zarge-zargen da ake musu na tafka almundahana da kuma cinye haƙoƙin wasu daga cikin ma'aikatan kwalejin, wanda ya kai ga dakatar da su daga kujerunsu. Domin a gaskiya ma'aikatan wannan kwaleji, musamman ma laiburori da masu gadi, suna cikin mawuyacin hali. Sai sakon Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir da Alhaji Bura Dada Potiskum jihar Yobe Najeriya, wanda suka ce salam VOA Hausa, muna kira ga gwamna Ganduje na jihar Kano da sanata Kwankwaso su kai zuciya nesa kada su jawo abin da zai sa Kanawa su yi asarar rayuka da dukiyoyinsu. Hakika kaddamar da gangami da yaki da rashawa da shugaba Buhari zai yi a taron AU wani abin farin ciki ne. Dama in ka ji ana gudun gyara, to me ka za a aljihu ne baya jimurin AS, in ji Hafiz Balarabe Gusau. Sai kuma sakon Alhaji Ibrahim Rabilu Tsafe Al-Zamfari, wanda ce assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Yan siyasar jihar Kano ya kamata ku bi umarnin yan sanda domin kada ku jawo asarar rayuka a jihar ta Kano.
Madalla Mahmud Lala kenan ya kawo muku sakonnin da kuka aika mana. Yanzu mun zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara ta kaice.
Yau ɗin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya na ziyarar nan birnin Washington don tattaunawar da za su yi da shugaba Donald Trump a wani zaman cin abincin rana, yayin da kuma suke gudanar da bincike akan wasu na'urori da aka ce wasu sassa ne na makamai masu linzami mallakar ƙasar Iran. Ƙasar Indiya ta yi hasashen cewa tattalin arzikinta zai ƙare da maki 7.5 a wannan shekara, wanda hakan zai bata damar komawa kan matsayinta na ƙasa mai tattalin arziki da ya fi bunƙasa cikin gaggawa a duniya. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da ƙasar ta Indiya ke ƙoƙarin karkaɗe tasirin da soke kuɗaɗen takardu da ta yi da kuma wasu sauye-sauye da ta samar a fannin karɓan kuɗaɗen haraji. Sojojin Afghanistan guda 11 ne aka kashe, kana wasu guda 16 suka raunana a wani hari da aka kai kan makarantar koyon aikin soja da ke Kabul a safiyar yau Litinin. A cewar Daulat Waziri mai magana da yawun ma'aikatar tsaron ƙasar, 'yan ƙunar baƙin wake guda 5 ne suka kai harin, 2 daga cikinsu sun tada nakiyoyinsu ne a daidai ƙofar shiga makarantar. Sauran 3 kuma suka yi ƙoƙarin shiga, amma rundunar sojojin Afghanistan sun harbe 2 tare da kama guda. Gaggan wakilan kasuwanci daga ƙasashen Canada, Mexico da Amurka za su ba da bayani a yau Litinin akan sake tattaunawar da za a yi a matsayar da suka cimma akan yunkurin sake farfado da yarjejeniyar inganta harkokin ciniki.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu amadun kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ita Hafsat Bello ɗan mai soro da taimaka domin gabatar da shirin, da Saida Hamdul da ta ba da umarni da injiniyan mu Adres. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa, domin ko yanzu ga Safina ita za ta jagoranci tawagar yau da gobe, domin Usman shirin ya yi halinsa, wato yau da gobe ɗin.